الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حوار سبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من علم الله تبارك وتعالى بوديا بيسايك دار موانا الرسي نا تفسير القرآن من كرمة من تكيو سورة المؤمنون كما من كل آية فدو زوى آية بقوي dona aya ta kudu tayi magana ne akan alfarji, wato mace da namiji duka Allah ya tara su a cikin kowa da alfarji shi daga barin yanzu. To mun shiga abubuwa da yawa a ciki, har mun kawo abubuwa da suke kusanta dan adam wajen yin zina. Akwai abubuwa da suke saka zuciya ta baci, waɗannan abubuwa su ma ya kamata mu ambace su domin ɗan adam da ya sance su wajen yin tunani da su, ko kuma saka su a cikin zuciyarsu. Domin idan waɗannan abubuwa sun taru a zuciya, to su ne zuciya take baci. Kuma kamar yadda aka sani, jiki yana baci yana kuma ciwo, zuciya tana baci ita ma tana ciwo. Shi yasa Annabi ya ce in kai kyawu to jikin mutum ya yi kyawu, ma'ana halayyar ta yi kyawu. Don ka ta baci to shi kenan kyawun jikin ba zai yi amfani ba. So kafin mu dora a kan waɗannan da kuma fassara ita ayar, akwai wato tambayoyi. Tambayoyin ba su da yawa, ina da ɗaya kamar neman addu'a ne. Wani ya ce assalamu alaikum, ina yi ma malam fatan alkhairi da roƙon Ubangiji Allah ya karɓa mana ibadunmu na alkhairi. Amin. Allah ya tsara, Allah ya ji ƙan magabata malam da dukkan musulmi ya baki ɗaya. Malam, ina mai matuƙar neman addu'an ka da 'yan uwa musulmi ga baki ɗaya. Malam, ina fuskantar raunin imani cikin imani na malam, don Allah a taimaka a taya ni da addu'a a musharuwa wato lafiya. Assalam. To wani lokaci mutane suna yin wani abu sai ya zama kamar ba ita ce hanya ba. Yanzu ya fahimci yana da raunin imani, to in ka buƙaci ba ka da lafiya, to kusan su kawai sai ka nemi magani, ba wani za ka tura ma kuma ka ce to ina jin ba ni da lafiya, amma ka yi ta addu'a a can sai in warke. Ba haka ake yi ba mana. Mu gaya ma kanmu gaskiya kullum, tun da ka gane menene abin da ya jawo maka raunin imani, sai ka daina shi na farko abin da za ka yi kenan. Amma kada ka yaudari mutane da cewa wai su ta yin addu'a kuma kai za ka ci gaba da yin aiki, in an taɓa ka ce ai na sa a mun addu'a imani na ya dawo, saboda haka zan ci gaba. Da yawa haka suke ɗaukan al'amar, ya tura a yi masa addu'a to shi kenan. Hasali, yayin da ka fahimci ayyukanka babu imani a ciki, in sata ne ka daina, in zina ce ka daina, in cutar mutane kake ka daina, kawai kai da Ubangijinka ne in ka daina, shi kenan. Kar ma ka sa kowa ya maka addu'a a gare, wala kar ka sa kowa ya maka addu'a, kawai ka daina munanan ayyukan da kake, tun da ka fahimci. Domin kun ga ba ana cewa yake yana cikin matsanancin ko raunin imani, ka fahimci haka mai rage maka, ka fahimta sai ka daina. Domin kuma idan ka daina, sai ka rubuta mana na daina duk munanan abubuwan da nake, taya ni addu'a Allah ya tabbatar da ni akan ladena. To kaga wannan shine sai mu samu fagen da za. Amma kana nuna nan ayyuka, kana kokarin rashin imani kuma baka daina. Wannan shine abin da ya kamata na farko duk wanda ya fahimci yana da matsala ta Ubangiji. To yayi kokarin ya gyara alaƙar da Ubangiji. Alaƙar da Ubangiji shine ya tuba. Ya daina waɗannan abubuwa. Sai kuma al'umma su taya shi akan imanin sa ya tabbata. Wannan shine abin da mutane za su yi. Amma ba wai kana mummunan aiki kuma mutane shikenan su ta abin nan. Babu laifi ka nema. Amma dai tunda ka gane illar to kai kokari ka fito. Shawara ta farko ke. Shawara ta biyu kuma shine a nan ne mahallin cewa a tsayar da addu'a sai ya shigo. Amma kai mai kai a kai. Kuma ina ganin kila tunda yana da buƙatar raunin imani. Misali a ce to wani da ya tsare shi yana ta dukar ba. Ina ga ba zai jira ga mini addu'a ba zai dukar. Ko zai ya tura mana cewa to malam ana duka na fa. Za ka ku yi addu'a. Ina jin gudu zai ko kaga ya ɗau mataki kenan da kansa. Sannan sai kuma a ce to mu yi addu'a kada Allah ya sake haɗa shi da irin waɗannan mutane. Amma da ya gudu. To amma kana yi wa Allah saƙo. Tuba ya kamata ta fara sannan sai ka nemi. Ina dai mata ina fatan dai mutane sun fahimci me nake nufi. To irin waɗannan abubuwa haka ya kamata. To Allah Ubangiji ya ƙara mana imani da kai da mu da saura duka gaba ɗaya. Ubangiji ya karɓi imanin mu kuma ya hana mu aikata aikin sabo. Wanda ya ce assalamu alaikum malam barka da yamma. Ina maka fatan alkhairi. A tambaya na wato akan ni da masu gidana. Muna aiki sai muka samu matsala. Zaman da muka yi da su ina yin bukatuna wato a cikin dukiyarsu. Amma ba su sani ba. Amma yanzu na yi nadama ina son na nemi gafararsu amma ina tsoron za su wulaƙanta ni. Wato zan yi wa ina jin za su wulaƙanta ni. Wato zan yi kunzuri mai lalle. Ok, zan iya nuna zan iya suna raye na kimanta wato mafi na kimanta na yi sadaka da shi shine nake neman ƙarin bayani. Na gode malam. Yayi nadama ya taka mataki na ɗaya daga cikin harkokin ko hanyar tuba. To da akwai yin nadama kafin ka tuba. Ɗaya ce daga cikin rukunin tuba. Da aka yanzu ya yi ɗaya saura guda uku. Dama sharuɗaɗin na tuba ga wanda ya zalunci wasu akan haƙƙoƙinsu shine ya yi nadama ɗaya kenan. An gane? Na biyu ya yi ta'akud. Abinda ake kira ta'akud shine alƙawari. An gane? Alƙawari ba zai sake aikin ba. Na uku shine al-iqla. Shine tubuwa daga aikin. Wato ya fita daga wannan harkar gaba ɗaya. Na huɗu raddul huquqil ibad. Mayar da haƙƙoƙin bayi wanda ka zalunce su. To idan kuma an ce abu sharaɗi ne, to in baka zo da sharuɗin ba bai yi ba kenan. To da ka sai ka zo da sharaɗi. Kuma su huquq sun kasu gida kashi su ma huɗu. Ko dai zulmun nazifi dini ko ka zalunci mutane akan addininsu shi ne ka rura su a kan ƙarya kuma yanzu kana son ka tuba. Misali, ai wani zai yi kira ya kira mutane a kan ƙasa, ya san kuma haka ne, to ya zalunce su a kan addini. Wannan kuma sai waɗanda suka fito a layin malanta. Ko? Ko ba ku gane wannan? To su yanzu bayan ya yi nadama kuma ya alƙawarin ba zai sake ba kuma ya tuku, to yanzu abin da zai yi idan yana son Allah ya karɓi tubansa sai ya samu mutanen da da ya ɓatar ya musu bayani cewa abin da ya gaya musu nan ɓatar shi ne illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kun ga sharaɗi ya shigo kenan ko? Domin kada ka bar su akan ɓata kuma kai yanzu ka yi nadama ka bar wancan hali. Na fata an fahimta. Na biyu, zulmun nasi fi abdani, watakila ka zalunci mutane ne a cikin jikunansu, ka daki wani, ka cuci wani, ka yi wani ne yanzu kana son ka tuba, kila za ko dan wani muƙabili ce ne kullum kana yawan bulala kana ta dukan mutane babu dalili yanzu kana son tuba. To bayan ka yi nadama kuma sai ka yi alƙawari ba za ka koma ba, sannan ka tuku daga laifin, sannan kuma waɗanda ka da doka sai ka je ka neme su gafara. Shi ne na gurji ma ka cika shi. Ina ga kuma ba ka gane abin da nake nufi. To sai na uku, wato shi ne zulmul ibadi fi huquqihim fi amwalihim, wato shi ne ka zalunci mutane a kan haƙƙoƙinsu. Wato shi kuma wannan bayan ka yi nadama ka yi alƙawarin ba za ka koma ba, sannan ka tuku daga laifi, sannan sai ka mayar da haƙƙoƙi. Hanyar tuba ta uku kenan masu rataye da haƙƙoƙi ko? To ta hudu ita ce zulmun nasi fi a'radihim, watakila aikinka cin mutunci ne ka yi rubutu a Facebook ka zaki kowa, ka ɓata kowa, ko ka fito a TikTok ka zaki kowa kana cin mutuncin kowa. To yanzu sai kai nadama, to ka cika sharaɗi ɗaya. Na biyu sai kai ta'akkud, wato shi ne ka yi alƙawarin ba za ka koma ba. Na uku ka tuku daga wannan laifi, sannan na huɗu shi ne duk wanda ka ci wa mutunci sai ka je ka nemi yafiyarsa. Kuna da gane? To sai na nawa? Na biyar ko? Zulmun nasu fi amwalihim, wanda shi mai maganar mai tambayar anan yake zaluntar mutane a kan dukiyarsu. Ka zalunce su saboda amana da suka baka. Na farko ka yi nadama don shi ka rubuta. To na biyu kuma ƙari a kan yadda malamai suka ce to sai kai alƙawari ba za ka sake yin irin wannan mu'amalar da wani ba. Na uku sai ka tuku daga wannan aikin, shi kenan ka yi na ƙarshe. Na huɗu kuma sai ka mayar da kuɗin da ka zalunta. Ina jin da mun amsa tambayar ta ko'ina ko? Har ma abin da bai tambaye mu ba mun kawo. Saboda haka da wanda ya cuci mutane a addini, da wanda ya cuce su a cikin jikunansu, da wanda kuma ya cuce su a kan hankalinsu, shi ma an kawo shi, shi ne kusan na shida kenan. Ma'ana kwaya kake ba wa mutane ka lalata musu hankula. Yanzu kana son tuba daga wannan aikin, sai kai nadama ka yi alƙawarin fita daga ba za ka sake ba, ka tuku daga wannan aikin, sannan sai ka mayar musu da hankularsu. Ya nan garkar girki ba kai ba kai ka lalata hankalin ba, to sai ka dawo da hankalin. In ko ba ka ba Allah zai tambaye, domin tuban ka yanzu bai cika ba. Shi yasa masu kai da kwaya muna jin tausayin su kwarai da gaske, amma ba su gane ba. Duk wanda zai je zalunci mutane ta hanyar samun kuɗi ya haukata ƴaƴan mutane, to yana da matsala. Domin a ƙa'idar tuba duk wanda za ka tuba to sai ka mayar masa da haƙƙin zaluntar ka da kai. In dukansa ka yi to ka nemi ya, in kuɗinsa ka ci ka nemi ka mayar masa da kuɗinsa, in mutuncinsa ka ci ka je ka ƙaryata ka nemi yafiya. An gani? In hankalinsa ka ɓatar ka dawo masa da hankalin. Kaga ko ni yanzu in ka tambaye ni a ina ake samun hankali zan ce ma ban sani ba, amma dai shari'a ta ce ka dawo da hankali saboda kai ka lalata shi. Ba wani maganar ta Tak cokot. Cuba, cuba apa nak iman. Tuan dah sini. Yaitu kuma bayan haka, bayan kami dah hakpoti. Sekah cuba ma'allah kuma. Wata domin bayan zaka cuta. Bayan kami rusuh dah hakpoti. Tersisa dan sekah abu nasi. Ustaz. Kan nanti corokun Allah dan iman. Wata rahmat. To wata kila. Wani kuma ya sake tambaya to ai kamar yadda shi mai tambayar yayi idan ya mayar za a yi masa wulakanci ko amma lokacin da yake kaukan kayan baya tunanin haka sai yanzu ne yake tunanin za a yi masa wulakanci to da aje lahira kuma ba na ko ba kwaji ne a tuba za ku yi magana ba a zai ku yi magana ko amsa tambayar wai da wannan wulakancin na duniya da kuma a jela shira ba gara da duniya Allah ya soke akwai daga cikin malamai waɗanda suke gane maka sai ya tabbatar da haƙiƙan da gaske ne ba da zato ba sai wa in ya mayar za a wulakanta shi sai ya tabbatar da wata in ya tabbatar da hakika ba zato yake ba za a masa wulakanci kuma wulakancin zai shafi kila lafiyarsa da mutuncinsa da komai to shi ne suka ce ya je ya sadaka da abu Allah ya kaiwa mai abin lada nan ma kuma suna da ra'ayi na ɗan Mas'ud in an je lahira ya ce ya karɓi sadakar shi kenan in bai karɓa ba a biya shi aikin yi sadakar yayi sadakar yayi wanda ma Allah ya karba kenan in ya karba aka ba wa mai kudin a lahira aka ce wannan zaluntar da wani ya yi maka ne a shago kuna zaune tare ka yarda ta karbi wannan sadakar ya maka sadakar da duniya saboda yana jin tsoro idan ya zo in ya ce a bai yarda ba to shi kenan sai a ɗebo daga aikin mutumin a biya ladan sadakar sai a mayar maka da kayansa shi ubangiji ina gaya muku ne baya zalunci ne komai da ka sani sai an yi shi daki-daki yanzu anan ba a yi daki-daki ba to wannan shi ne wasu malamai suke ganin shi kenan idan yana jin tsoron wulakanci amma ya tabbatar ba da zato ba na inda zato ne har yanzu hukuncinsa bai hau kan inda ya kamata ina jin da mun amsa tambayar ko to shi kenan malam karanta mana a yayin da wani ya shiga ba
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
na'am
bismillahir rahmanir rahim
na'am
walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
تبارك وتعالى يتسون وغندا لفروجهم da farjojinsu hafizuna suke kiyayewa ma'ana ba ta yin zina ba ta cika farjinsu a inda bai dace ba mazansu da matansu dominai illa ala azwajihim sai dai kadai a kan matansu aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda hannunsu ya mallaka fa innahum su'a kan waɗannan guda biyun ghairu malumin ba ababan zargi ba wato kenan Allah ya yarda da wannan na tarkace ta aure kuma bai wace da ta mallaka ubangiji ya ce fa man ibtara wara'a zalik wanda duk ya nemo koma bayan haka koma bayan mata ko koma bayan baiwa فأولئك هم العادون الله يتوقع أن السولة ما ستأدى فهن يركي تبذلك كنا دقوان قيدة يبيا وتبقاك با تورنم بيون بدا الله يتي توشي لن تأدني أوزنك بمجيتي باوي يا جي أزبط جني بطنجة أن إنك فتتأدى متابعتنا كان لهم وقت الشمي bai zubar da jini ba amma ya yi ta'addanci a kan dokar Allah wannan kuwa duk hanyoyin da ka tawa'un lutu kai ko ma ɗigo kika yi wato liwaɗi kai ko ma ɗigo ko kuma a'a mutum wasa yake da gaban shi har maniyyarsa ya fita kuma al'adu duk waɗannan ana tattara su sai aka sa su cikin 'yan ta'addan ƙetare dokokin Ubangiji to mun yi magana da yawa a jiya mun yi magana ne akan asbabu qurbin zina abubuwan da suke sa zina ko kuma dan adam ya kusanci yin zina Allah ya kare to wasu abubuwa kuma da suke bata zuciyar dan adam asbabu fasadul qalbi abinda yake sa zuciyar dan adam ta bata ta zama cewa wato tana aikata munanan ayyuka watakila duk waɗancan abubuwan da muka ambata na asbabu qurbin zina ta zamanto tana aikata su sai in zuciya ta ɓaci shi yasa manzo Allah ya ce zuciya wata tsoka ce a jikin ɗan adam in tai kyau to shi kenan jikin ɗan adam yayin lafiya wajen bin Allah idan kuwa wannan zuciyar ta ɓaci shi kenan jikin shi ma wato ya ɓaci an gane abu na farko da yake jawo ɓacin zuciyar ɗan adam ta zama ba za ta ji wa'azi ba ta ƙeƙashe saboda wasu abubuwa da shi mai zuciyar yake aikatawa suka tattaru suka yi tasiri suka ɓata zuciya su waɗannan abubuwa suna da sabab daga ciki abinda malamai suka ambata sababi na farko al-bu'du anil haqqi ba'da ma'rifatihi nisantar gaskiya bayan kasan gaskiya kenan idan da ta nisanci gaskiya amma ba ka san gaskiyar ba har yanzu ba zai ɓata maka zuciya ba saboda rashin sani to amma ka san gaskiya sai ka ƙi binta ka nisance ta ka taka mai kenan ka taka abubuwa guda biyu ka san gaskiyar kuma ka yi nesa da ita to wannan yana sa za zuciyarka ta samu tsatsa wajen duk abin da za a gaya maka ya shigo ya yi tasiri yana da wahala shi yasa yanzu a cikin murnan misali sai wayar wani ta fadi sai wani ya ɗauka kuma a cigiya kuma kana ji tukunna tun kafin a zo a ce an yi cigiya ai ka san dai wayar nan ba taka ba ce a gaskiya ka san ba taka ba ce to me yasa kai shiru yanzu ka nisanci gaskiya haka ne bayan ka san gaskiya sai ka nisanci gaskiya har ma kuma sai aka gaya maka aka ce fa wani yaya da waya bari a kira layi sai kai wu ka kashe saboda kada a kira ba ya shigo to kenan me ana samun wannan to alamar zuciya ta ɓaci shi yasa za ka gama wani lokacin wayan ru ɗan uwanmu ya mutu muna tare da shi a wannan duniya ana rayuwa da shi ya mutu a masa wanka a saka masa turare a saka masa fararen kaya saboda dai kawai kyakkyawan mutum da ake ba inda zai tafi wajen Ubangiji kuma a zo a kwantar da shi a ce a yi ma Allah kirani sannan a roƙi Allah ya zai masa a wannan lazarce limamin da yake jan sallah yana cin ruda ne su kula da wayoyin su a wannan lahadar to ai kai ka san waɗannan zukatan ko ba a gaya maka ba ka san sun ne ka san sun ɓaci kuma abin da ya sa suka ɓaci ne santar gaskiya bayan sun san gaskiya ya fi muni ƙwarai da gaske bayan ka san gaskiya ka ne tantance ta kuma ka nemi hanyar da za ka toshe ta shi yasa ubangiji ya ce falamma zaghu azaghallahu qulubahum da suka karkace sai na karkatar da zukatan sai da suka karkace daga barin gaskiya sai ni ma na karkatar da zukatan ba za su karbi gaskiya ba wani yana daga cikin abin da yake jawo wa mutane sabon na ɓacin zuciya shi yasa kullum inda ka riga ka fahimci gaskiyar to kada ka nisance ta duk yadda za a yi kawai ka yi kayi kawai saboda shi ne mafita amma take ta bayan ka san ta matsala ne na biyu daga cikin abin da yake sabbaba zuciya ta ke ƙasa shi ne akulul haram mutum ya san wannan kuɗin na haram ne amma zai yi da barbaro ya halatta su da kansa ba da wajen ubangiji saboda da yawa sun san abin da suke samu na mene na haram ko yanzu misali mutum karka ɗauka ko anan misali ko aikin gwamnati kake ko ma mene ne shedan yana zuwa maka da hanyoyi iri daban-daban ko a ce ka rubuta abubuwan da ya kamata a saya sai ka yi ƙarin sa a kai yanzu zuciya bata gaya maka ƙarin nan da kai ba daidai ba ne ba zuciya bata gaya ma ba a'a ku bari da ya amsa cewa a kai zuciya bata gaya maka ba hankalinka bai gaya maka ba ya gaya ma ko to shi kaɗai wannan ya isa hujja a kanka ubangiji zai kama saboda kai da kanka ka yi wa kanka cewa wannan fa abin da ka tsara na ƙarya ka san ba daidai ba ne to kuma idan ka ci kuɗin to ka ci abin da yake haram zai kuma ɓata maka zuciya sai ya zama cewa zuciyar ta karɓa gobe ma tana so sai jibi ma tana so gata ma tana so sai ka zama fa a haka kake ta rayuwa kullum a haka kake rayuwa kai ba da wannan babban za ka rayuwa da waɗannan ƙarerayin kake ta bi kuma kake rayuwa a haka kuma kullum zuciyarka tana ɗaki sai ka gaya wani mai wa'azi ne zai zo ya maka wa'azi tunda Allah da ka rubuta daga farko ka san ba daidai ba ne zuciyarka ta gaya maka hankalinka ya gaya maka ubangiji yana kallonka to kuma waye zai zo ce maka kaza da kaza shi yasa ba kawai wata kila wani in kaji yana maka wa'azi a kan haka yadda da Allah ku rabu da shi shi ma bai samu ba ne haka za ka faɗa kira da Allah ku rabu da shi shi ma bai samu ba ne da ya samu da ba haka ba ne to yanzu ka kai ke ɗan da yanzu yake gaya maka wai duk mutanen duniya irin ka ne kowa in ya samu wannan damar ya hakan zai ƙarya kake yi wallahi eh ka san duk mutanen duniya ba za su samu zama irin ka ba dole akwai mutanen kirki ko babu dole akwai amma ka ce wai shi ma bai samu gadan ya gaya ma gaskiya a wannan shekar ne yake gaya ma haka to zuciyar ce ta riga ta ɓaci a irin wannan halin shi ya sa za ka zo ka yi ta addu'a ba za a amsa ba saboda irin wannan fa anna yustajabu lahu ta ina za a amsa hadisin Imam Muslim na uku fi'lul ma'asi aikata aikin zunubi yana kan zuciya ta lalace fa innal ma'asi tu'assiru fil qalb domin shi zunubi yana tasiri ne a zuciya ba tasiri yake a gangar jiki ba idan ka saba da zunubi to zuciyar ka kadai yake kamawa sai ya tasiri a kanta saboda ya san zuciyar ita ke sarrafa gabbai naka bai damu da sauran gabbanka ba kawai ma'asi zai taru ne a zuciya idan ya taru a zuciya sai ya tasiri a kan zuciya to ita kuma zuciyar za ta sarrafa gabbar zubita shi ya sa za ka ga idan zunubi ya yi tasiri to duk faɗakarwar da za a yi da abubuwa za ku zamanto ba haka saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake da sabbaba ɓacin zuciya maimaita zunubi kan zunubi ba tare da tuba ba yau ka yi gobe ka sake jibi ka sake haka na hudu abin da yake lalata zuciya ta zama ta ƙeƙashe ta ɓaci istima'ul muharram sauraron abin da Allah ya haramta wannan ko ta hanyar kunne ko ta hanyar kai magana duk abin da za ka ji na sabo ne Allah ya haramta jin waɗannan kalmomi kai kuma su kake ji mala ce misalul gina kamar misalin a ce irin waƙoƙi da kaɗe-kaɗe waɗanda suke ƙunshe da baɗa idan kana jin su zuciya za ta ƙeƙashe za ta ɓaci ba za ta wa'azantu da wa'azin mai wa'azantuwa ba kai ko Allah ne mata wa'azi ra'ayin aini ba za ta karɓa ba ya shi ne misalin da muka bayar da su ga wani an kwantar da shi za a masa sallah ga wani kuma yana satar waya wannan kisan mutuwar ba Allah ne wa'azin ba a to amma kuma ai bai wa'azantar ba kada zama wani irin tunani dan adam yake da shi yanzu dan uwanka aka kwantar ana masa ana ta jaje ana ta roƙon Allah Allahumma ighfir lahu ana ta faɗa kowa mu faɗa yake saboda an san akwai danja Allah ya fi masa kai kuma a lokacin kake kuru kame da kowa ma ka je ka ji wani neman gafara to bari ma mu kutsa kai wato a lokacin ma za ka kutsa ba za ba ruwa zama da neman gafara Allah yana ta yin wa'azin ba za ka ji ba wannan yana daga cikin abubuwan da suke ɓata zuciyar ɗan adam abu na biyar annazarul muharram wa mushahadatu suwaril aflah shine kallon abin da Allah ya haramta yana da tasiri yana ba da gudunmawa wajen ɓata zuciyar ɗan adam waɗannan cututtuka ne da suke cutar zuciya ba ciwo irin wanda likita zai baka magani ba shi ake magana waɗannan cututtukan da muke faɗa kamar likita ba ya ba da magani saboda zuciyar ne ta cutu ta ɓaci da rashin imani kuma ta yi tsaka da aikata aikin sabo na jana za a zuwa don a ce to za a ga likita makawai ka je ka ce rubuta maka maganin sabon Allah kuma a wani kemis za ka ce kusan kamar in yana son wannan to sai dai ya daina rubuta maganin yanzu ya kawo maka wa'azi da kawai shi da kaɗai maganin a karanta maka alƙur'ani a gaya maka bala'o'i da aka tanada a kan mai zunubi shi ne abin da ya kamata kawai ɗaiɗai ko idan ba wannan ba to babu wani abu don haka to yau ga an yi kuskure abin da wasu suke yi maka saboda haka kaga kenan waɗannan abubuwa su suke ɓata zuciyar ɗan adam na haka daga ciki kallon abin da ya shafi haram yana lalata zuciyar ɗan adam a daidai wannan lokaci haka kallon wasu hotunan baƙa su ma suna ɓata al'amarin zuciyar ɗan adam waɗannan duka suna cikin abin da suke ɓata wato zuciyar ɗan adam don haka ɗan adam sai ya nisanci waɗannan sannan zai samu kubuta abu na shida shi da asdiqa'u su munanan abokai wato waɗanda ba su da tunani wato sai munanan ayyuka su ne abokansa. Kullum da kai da su ba inda kuke zuwa sai yawon gidajen shaye-shaye, gidajen rawa da mata suke wuraren taro, da babu shakka yau da gobe yau da gobe sai zuciyar ka ta lalace. Ya sa Allah ya ce al-aqillau ba'dhuhum li ba'din adu, wato abokai Ubangiji ya ce sashensu da sashensu maƙiya ne ranar tashin alƙiyama, domin duk wanda ka bi shi a kan harkar sabo to sai kun yi la'anar juna ranar tashin alƙiyama. Za ka tsire wanda zai tsire ma, ka rinƙa cewa shi ne ya jata, shi kuma ya ce ai ba ya da ƙarfi a kan kai ka bi shi tun da wuri ka canza. Na bakwai al-inhiraf shine karkacewa daga tsarin Ubangiji, yana sa zuciya ta ɓaci. Duk irin waɗannan abubuwa idan suka tabbata to suna jawo ɓacin zuciya ma shi ɗan adam. Ka karkata a kan rayuwar duniya banda shargalle da ayyukan sabo ba abin da ka sa a gaba, waɗannan suna jawo maka matsala. Saboda ita kanta duniya manzo Allah ya ce la'ananniya ce, ad-dunya mal'unatun mal'ulun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman. Imam Tirmidhi. Duniya manzo Allah ya ce la'ananna ce, kuma abin cikinta ma la'ananne ne, sai abin da ya shafi ambaton Allah ko abin da ya jibinci wannan al'amarin, ko kuma mai neman ilimi da mai ilmantar sa, su ne ake ganin su cikin alheri. Wannan taron taro ne na alheri, taro ne wanda ake masa kyakkyawan zato a wajen Ubangiji har da mala'iku. Ko da wani ko mai gidansa ya biyo, ba wai ma ya zo don Allah ba ne. Kazan akwai masu bin irin waɗannan guraren, ai kullum yana wajen tafsiri a guri kaza, to kawai sai ka yi wahayi sai ka zo wannan gurin dalilinsa. Yanzu kai ma ka zauna kake jin karatu, saboda ka in an tashi kana son ganawa da shi, ka ga ba don Allah ka zo ba. Da gaske ne? To wani hadisin manzo Allah sai ya ce mala'iku za su kai ƙarar ta wajen Ubangiji. Abu da ya ce ma Allah waɗannan duk da suka tare don Allah an musu rahama an ba su nutsuwa, amma wannan wanda ya tsaya sama take nuna ba kai take nuna, wannan kada ka tsarki ne, wannan shi ya biyo mai gidansa. Sai Allah ya ce duk ku haɗa da shi, shi ma abu ya shiga rahama da zon gidi kenan. Shi Allah ai bai da hasana, mu ne kawai muke da hasana. Yanzu kai in kai za a biya wasu a kawai ba ita lada bukatar ka kenan, to ina Allah ya ce bai yarda ba. Malam ka ji dai tun da ka biyo mai gidanka ma kana da lada, shi kenan rahamar Ubangiji kenan. Shi Allah so yake kullum ka shiga rahama, ba ya son ya azabtar da kai. Na takwas daga cikin abin da yake saka zuciya ta ɓaci shi ne al-ghafla an zikrillah, mutum ya rafkana daga barin ambaton Allah, ma'ana ba ruwanka da tuna Allah, ba ka karanta Al-Qur'ani, ba ka zikirullahi, ba ka istighfari, ba ka tasbihi, ba ka salati, kawai a ɗimauce kake a rayuwa. In ka samu kaci to shi kenan, sai ka samu kuma gane kowa. Ba ka tuna Allah sai wani zazzaɓi ya buge ka ko wani abu, ka rinka cewa wayyo Allah. A nan ne kawai kake iya tuna Allah, in ya baka lafiya za ka koma ziyarta. Wala tuqiman aghfalna an zikrika, kada ka bi wanda ya zamanto ya rafkana zuciyarsa ta rafkana daga barin tunan. An gane al-ghaflatu an zikrillah, rafkana daga barin ambaton Allah. Wa tadabbur al-Qur'an, kuma ka rafkana daga barin lura da al-Qur'ani da abin da yake gaya. والتأمل في آيات كونية كما كارب كان أريد ذؤكا دليلي ذا سكينونا مكا وبنجد أسكين حالي التنبي سوما باكا تناني أكم ديوا يبدأ من يا جرانا باكا تناني متآيات يتعلق بيكما في بوتا مع الله ko dan ya gabarin mota ko kuma dan Allah yana ta zubar da ruwa daga sama. Akwai dalilai na halittu iri daban-daban wanda su karan kansu wa'azi ne ma dan Adam, inda kana da zuciya mai tuna Allah, lafiyayyar zuciya, so duk in ka ga waɗannan abubuwa suna iya janka ne zuwa ga shi Allah tabaraka wa ta'ala. To shi wanda yake marabtani za ta samu zuciyar da ya rabtana daga irin waɗannan, to wanda duk baya tuna ayoyin Allah, baya tadabburi da Alƙur'ani, to wannan babu shakka suna saka lalacewar zuciya biya. Kasratul ma'asi, wato yawan zunubi. In an kasa ayyukanka kashi goma, to kashi bakwai duk saban Allah ne, watakila uku ne ka samu. Wanda ya zamanto ayyukansa na zunubi sun fi yawa a rayuwa, to ko a ma'aunin Ubangiji zai faɗi, domin wanda zunubinsa suka yi yawa suka rinjayi kyawawansa, wuta Allah yake zai tafi. Saboda kada zunubanka su zamanto su suka fi yawa akan alkhairinka, to waɗannan zunuban za su rinjayi zuciyarka ta ci gaba da aikata munanan ayyuka har sai ta ɓaci ta kankare ma Ubangiji. Na goma shi ne at-tafriqu fil fara'id wa intihak al muharramat, wannan shi ma illa ce wanda take sa zuciya ta zamanto cewa tana samun baci ta yi nesa da Ubangiji, shi ne kasala ko jinkiri ko ragewa daga farillan da Allah ya dora. Ba ka sallah da rana saboda kana neman kuɗi ko kana mitin ko kana ware abunka, za ka tara su ne sai da daddare ka yi ma Allah. Ana samun irin wannan, to zuciya za ta ke ƙashe ranar da ba ka da aikin ma sai da gaba za ka yi sallah, ba don zai zama maka jiki kullum haɗa sallah za ka ke. To wannan illa ce a cikin rayuwa. Sannan kuma wani abu da yake shi ne wantihakul mu'arraba, ka zamanto abin da Allah ya haramta kai ba ka ganinsa da girma. Zunubi ne amma sai ka aikata shi kana dariya, to alamar zuciya ta ɓaci kuma ta ke ƙashe. Tunda yanzu saɓa ma Allah kake kana dariya, kai lokacin da ake saɓa maka ba ka san a yi dariya ba ciki, amma kana saɓon Allah kuma kana dariya, so Allah yana jin zafi kai kuma kana masa dariya kuma saɓon kai. Domin Allah ya kira zunubi da asau, saboda in ana yin sa yana munana ma Ubangiji, Allah ba ya so. To kuma gashi kana saɓon kuma kana dariya, kamar bayan mun saɓa maka ko bari mu maka dariya. Wannan illa ce wanda yake ɓata zuciyar ɗan Adam. Sa'annan wani abu da yake illa ya ɓata zuciya shi ne al-ishtighal bid-dunya wal-inhimak fi talabiha wal-munafaqatiha. Ɗan Adam ya shagaltu duniya kullum ita ce, sannan kuma sai ya nutse wajen nemanta, yana saɓawa da kowa a kan duniya. Ko su mutane ake in kana son saɓawa da su taɓa kuɗin su ko kuma kai musu wada, shi kullum a kan duniya za a yi fushi da shi a yi bala'i, zai saɓa da kowa. Wasu har da iyayensa suna saɓawa, wani har uwar shi zai saɓawa inda ta taɓa masa kaya, saboda ya kamu da son duniya fiye da yadda kake. To wannan yana saka ɓacin zuciya sai ka rasa ayyuka nagartattu. Na sha biyu shi ne ɗurul amal wa tamanni, dogon buri, mutum ya ta burin abin da ba samunsa zai yi ba ko kuma lokacinsa bai yi ba, amma kana ta buri wannan burin zai kashe maka watakila alaƙarka da Ubangiji, ya saka ka yin wasu abubuwa da ba su dace ba don cimma burinka a gaba. Dogon buri haka, tamanni shi ne kullum burin samun abin da ba zai samu ba kuma kana burinsa sai ya samu, wahalar da kanka kake lokacin abu bai yi ba kana ta abu na fi. Kamar yanzu ana ta shirye-shiryen 2027 ko? Ma'am? To za ka samu yanzu haka wani akan 2027 sai ya faɗa da kowa, a ta rigima da shi. shi kuma bai samu garanti ba daga Ubangiji zai kai 2027 din ma tukuna ba ido wannan garanti da ta bari ma shekarar ta zo wata kila ko to amma ba ta zo ba kana faɗa da kowa akan wani buri na kamar ni tulun amal dogon buri kenan na 13 da yake lalata zuciya shi da at-tawassul mazmum fil mubahat wato faɗaɗawa ka faɗaɗa ya wuce har iyaka a cikin abubuwan da ake zargi a kansu amma al'asulu abubuwan halal ne shi ma na lalata zuciya ko an gane wannan to yanzu misali in an zo shan ruwa da ga teburin wani mutum shi kadai yana da kudurin abinci da ba za su kasa biyar ko shida ba amma al'asulu abincin da yake ciki ba da maka ce haramun amma wannan almubazzarancin sai ya yi tasiri a zuciya yana jawo bacin zuciya domin da za ka kasa su kashi uku ka kyautar da kula guda hudu in ya ga dama in za ka iya cinye biyu ka cinye amma ka yi tawassu'i ne ka yalwata ka wuce iyaka ka yi almubazzaranci ma'ana ka wuce kimar ma da yake buƙatar ka wannan shi kaɗai yana jawo ɓacin zuciya da mai ayin ubangiji cewa kulu washrab wala tusrifu ku ci ku sha banda israfi saboda innahu la yuhibbul musrifin baya son masu israfi to tunda ko Allah baya son ka to ai ka gama da magana to wannan shi kaɗai yana da abin za ka ga ko shekaru biyu nan baya an nuna mana wani yaro yana karyawa da 30,000 da wani abu da sa'a ɗan gidan wani mai hali ne 30,000 kuma karyawa da sa'a yanzu kai wata kila 1,000 ma ta iya ga karyawa ta kila ko yanzu 30,000 da an samu irin ka irin ka masu karyawa da 1,000 aka ba su 20,000 ai da abin da Allah zai ajiye masa yana da yawa to ta zama wannan manya ne kuma ya'yan manya ne kuma shi ma kansa sai ka tambaye shi aikin sa don mun yi ta tambaya kai me ne aikin ka sai zama kawai dan gidan wani ne kawai iyakacin aikin sa kenan dan gidan wani ne ba yi da aiki ana samun irin waɗannan masu kamar hauka haka a to mai hankali zai wata ka je kai ta tara ma kanka bala'i kana fato kuɗi saboda 'ya'yanka su ji daɗi kuɗin da ba na ka ba ai kai mahaukaci ne ba ka bari mutumin da zai tara ma kansa hisabi a lahira ya kansa gane kuma yana jin tsoron AFCD a nan wanda su aikin su ma daga duniya ya tsaya su ma kawai an je binciken su za a yi ba Allah ya rantsa da AFCD take inda kai zalunci ko a yi abuwa kake ma inda za ka yi zalunci kai ma fa'idin ka yana can wala ku za ku duba yadda kake bi ana kata kana ta bincike kai ma za a yi maka wannan kawai a babban abin da zai kubutar da kai shine kai gaskiya amma ina ruwan Allah da ka iso lahira da kai dan EFCC a ka ga ni juta ne ko shi ke nan kawai za a maka hisabi ka zo da daidai shi ke nan wuce ai ba wani abu a ciki to amma dai babu mutumin da yake kamar tafaffe wadda ka shekara ko 60 kana neman ritaya ko wani abu bai kamar da haka amma da wannan halin kake ta cuta wai kada 'ya'yanka su wahala ba ka rubuta musu arziki ba Allah shi ke rubuta arziki tun suna cikin kowarsu an rubuta in dai gadarar ta wannan ne to in Allah bai rubuta musu arziki ba ba za su yi arziki ba kuma in Allah ya rubuta musu wahala sai sun yi wahala domin abin da yake faruwa sai Allah ya karɓe ka ya kuma bar su kuma ma gurbin da ka yi da a ofis ɗin sai a manta da gurbin ka yanzu yanzu waɗanda suke mulki a yanzu fayar ɗin mutane nawa suka manta ai ya'yan su suna nan a raye kuma ba a taimakon su ko yanzu akwai waɗanda suke shugabanci a ƙasar nan sun mutu suna lahira haka ne matansu da 'ya'yansu suna da ana musu abin da da ake yi ba a matulozu watakila watakila kuma za ka samu yanzu ƴaƴan da matar duk rayuwar wahala suke ba a ma kula da su akwai wadanda sun yi hidima a ƙasar yanzu suna nan gidan su ya dawo gidan matalauta amma watakila lokacin da suke raye sun yi ta ɗauka ma kansu hisabin da ba za su iya ɗauka ba suka tafi so kai tun da yake Allah ya sa da sauran hankalinka to ka hankalta kar ka yadda wajen ƴaƴanka za ka yi sata arzikin su daban Allah ya rubuta musu in ya rubuta musu shikenan sai ke ta wancan wane ne Abdulaziz ne ko wane daga cikin magabata waɗanda suka biyo baya Umar bin Abdulaziz wanda aka zo ana ce masa gwamnati ta yi kusan ƙarewa gaya masa ba aikin wai lokacin da ya yi kusan ƙarewa gwamnati ta yi kusan ƙarewa saboda haka yanzu abin da za a yi ka yi ƙoƙari ɗayanka nan duk ka sama musu abin da za a yi a duk ɗiba musu ya ce a ba Allah kuke nufi ya ce in salihai ne Allah ya tawaffa salihai ya tawalla salihai inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihai ya ce in ƴaƴana salihai ne to Allah zai jibinci salihancinsu shi zai musu abin da zai musu amma in ɗauki wani abu daga baitul mali in ba su haramu ba zai yi ba ni zan je wajen Allah Allah ya tambaye ni su suna jin daɗi to yanzu ka ga wasu suna shirin tashi gwamnati ta yi kusan ƙarewa ba mu san su kuma abin da za su shuka ba ni dai ban kai da kai yake ba kawai magana nake wallahi saboda haka ba a san abin da za a yi ba to amma shi da ya yarda da Allah ya ce ya tawalla salihin bayan ya mutu bai musu wannan abun ba su ne suke zuwa da abin da Allah ya jibince su da neman da suka yi su suka zamanto za su ɗaura raƙumi da kayan hawansa da komai kuma su yi kyauta da shi don ba mota a lokacin watakila da yanzu ne a ce suna kyautar mota wanda ita tsaye ma Allah shi kenan amma wajen ƴaƴanka bari kai sata a wala za ka je wajen Allah za ka karbi hisabi cikakke hisabi za ka karba sannan su kuma suna nan suna kekere ne a bayan ƙasa kuma in Allah bai rubuta musu arziki ba duk za su yi wannan abin ya ƙare kuma su dawo ba labarinsu yanzu da yawa ƴaƴan gidan wasu shugabannin ba labarinsu ko labarinsu ba a yi a ƙasa akwai ƴaƴan gwamnati da yawa ba a jin labarinsu yanzu ba mu san to inda wannan shi ne zai sa ka yi sata nan ka musu balita to in Allah bai rubuta arziki ba kawai ka yi haƙuri to abin Allah dai kawai shi ne magana ana cewa lokaci ya karanto ku to shi kenan dole dai nan za mu aje sai kuma haɗuwa ta gaba waɗannan cututtuka da muka ambata duk malamai sun ce suna da magani domin a zumunci ai kamar likita baya ba da irin waɗannan magunguna ko to akwai magani ban sani ba ko ana son a sha magani in ba a so tun da mun faɗi cuta sai mai gaba ko a kawo magani to shi kenan malam ya ce mana lokaci ya yi don haka dole ma mu bar su sai wani lokaci
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jama'a Allah ta'ala ta'ala ne da take da ke yi da ke da ke da ke da Allah ya yi mata.
To Allah ya yi mata.
Wa inna shi ma ba da ta'ala ne da shi ma mai da Allah ya mata suwa. Ke da ya mata to Allah ya yi mata kan ke da ke da.
To Allah ubangiji ya yi mata.
Akwai wani ba kuma ke yi ko ba ba ma da yi ko kan ne ke yi mata suwa ne da mu shi wanda ke 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 da wata kwalwa. Sai kuma yana fama da shan shuga
Allah Ubangiji ya warkar da su ya kuma ba da aiki.
Allah Ubangiji ya warkar da su ya kuma ba da aiki. Allah Ubangiji ya warkar da su ya kuma ba da aiki.
Ayo bagi.
To alhamdulillah lallai bashi musifa ne amma ka roki Allah kai ta addu'a ya karanta alqur'ani ya tawassuli sauran ya jira in karatunmu ya zo ma bayyana amma a wannan wata din komai da ka sani ana tawassuli da ayyukan da kake ka gaya ma Allah ba sai ka jira wata addu'a ta daban wata wannan ita ne abin da za ta yi daga ɗaukar azumin ka har zuwa shan ruwa har zuwa wani azumi da sake kewayewa duk lokaci ne da nazo kuma kamar yadda ka nema mun wani mutiya ka sai mutiya ka da yin addu'a duk wani aiki da ka sani wanda za ka yi shi yana ka yi tawassuli da shi Allah ya ubangiji ya biya maka bashi kai kokari ka ga wani Allah ubangiji ya amsa Allah ya biya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله بنا توصلي لدنيا وبيا تركي وجدي وشعري اسمع من شكل وجه منا وقلت يا الله قوار بقاتك تتعلم من الله تبيا مصر wannan ba Allah da take biyo ka bashi da shi da gire-giren su wanda suke da ruwa da bashi da yake kawo su Allah ka biya musu amin Allah ka biya musu Allah ka sabbaba hanyar da za su bi su cikin wannan bashi amin bangide muna roƙon ka ya Allah ka ba mu lafiya ka tsare mana wato imanin mu ya Allah amin ya Allah muna roƙon ka da wannan azumi da abubuwan da muke yi Allah ka sanya mu cikin wadanda za ka yanka a cikin wannan wata amin wani ne muna roƙon ka jira wannan ka ba ta zaman lafiya kuma ka zauna da lafiya masu kyakkyawar da fitina muna roƙon ka ya Allah in za su shirya ka shirya su in za su shirya ba Allah wani ne kai maganin shi an da kasar mu Najeriya muna roƙon ka ya Allah kai mata aminci ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai gare ka ya Allah wani ne kun kawo ta gare ka ya Allah ka taimake mu sai ya mana mafita ya Allah da gaggawa ubangiji ya Allah muna roƙonka aljanna muna roƙonka aljanna Allah muna roƙonka aljanna Allah muna roƙonka ka tare mu daga wuta Allah ka tare mu daga wuta Allah ka tare mu daga wuta muna roƙonka ya Allah ka tsoke ta halayyar ya Allah ga dukkan musulmi da suke ya Allah ka tsoke ta halayyar su ya Allah rabbana hablana min ladunka rahma wa hayyib lana min amrina rashada اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين